Yanzu haka ƴan uwa da sauran jama'ar gari na ci gaba da nuna alhini akan wannan lamari da ya faru da sarkin Gobir, wanda ba da jimawa bane aka soya masa wurin aiki zuwa Gatawa. Irin abin da ya jima yana haddabar jama'ar yankin gabashin Sokoto, duk da yake sun jima suna kokawa akan su samu sauƙin wannan matsala. Sirajo Isa da ne ga sarkin Gobir kuma ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Ya taso daga Sokoto zuwa Sabon Birni, ya biyo hanya ya kawo kunan mahalba, ya haɗu da barayi bandit nan, suka tare su, suka samu mota cikin gero, suka haimai halbi biyu bayan mota, suka halbi tayoyin mota gehen direba, suka yi halbi kirutin da suka zo wajen ceton su, suka je su kuma barayin sun kwanta musu cikin gero, wasu samu isa wurin ba su kama cikin gun faya da su, sai barayin suka dawo. Daga nan sai suka kira DPO, suka kira kantoma, suka fice da mishi cewa to ga halin da sarkin Gobir yake ciki, barayi sun ɗauke shi da shi da direban sa.
Na tattaɓa rundunar ƴan sandan Najeriya akan wannan batun, kuma kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ya tabbatar da aukuwar wannan lamari.
Idan lamarin da labarin nan abun ya faru ne, sun ɗauke shi bitumin kwanan mahalaba, wuraren kwanan mahalaba ɗin nan da shi da yaron shi guda. Muna ga gaskiya sai we mobilize him to defend gaskiya.
Yanzu yanzu akwai wani abu da an kai ko kila an ji daga wanda suka ɗauke shi, ko an tabbata ko suwa ne? Jim kaɗan bayan sace sarkin Gobir, wasu rahotanni sun nuna cewa an sake sace mutane biyar duk a garin na Sabon Birni. Akan haka ne ma jama'ar garin ke ƙara yin kira ga mahukunta, kamar yadda na ji ta bakin Muhammad Abdullahi Gobir.
Wannan suna daga cikin da muke faɗi tun can farko, wanda aka sake ɗauka mataki a kansu, wanda mun sha ƙorafi game da gaya maka, mun rubuta amma abin ya an kasa ɗauka mataki a kai. Wanda hatta kai ta kawo misali a cikin wannan muhimman mutane ana isar hanya a ɗauke su, kaga abin gaskiya akwai cikas, akwai naƙasu akan wannan. Kuma mun sha faɗi tun lokacin baya akan a ɗauki mataki wannan kwanan mahal baɗin, aƙalla a samu jami'an tsaro a ajiye wurin, tunda kusan wannan wuri shi ne babban matsalolin yankin namu na Sokoto ta gabas. Amma abin da muke kira gwamnati har ko da shi ƙorafin da muke kenan, amma an kasa ɗaukan mataki akan ishu ɗin.
Har yanzu dai gabacin Sokoto ta iya cewa ƴan bindiga na cin karen su ba babbaka. Domin duk matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka sun kasa fitar da jama'a daga ƙuncin barayi. Wani abu da jama'a suka yi fatar ya kawo sauƙi ga wannan matsalar shine matasan nan da gwamnati ta baiwa horo domin su taimaka wajen samar da zaman lafiya a yankunansu da aka yaye tun ranar 9 ga watan Maris na wannan shekara. Sai dai kawo yanzu duk da kayan aiki da aka nuna wa jama'a cewa za a basu, ba a basu ba. Tunanin faruwar hakan ne ya sa wasu jagororin jama'a na yankunan da ke fama da matsalar tsaro suka nuna shakku tun daga farko, kamar yadda ɗan majalisar Isa wani rabar Habibu Halilu Modaci ya nuna a wata ganawa da ni da shi lokacin da aka yaye matasan.
Wannan investment ba ƙaramin investment ba ne, dole sai an tabbata an ba waɗannan mutane mai da sauran abubuwan da suke buƙata su shiga cikin daji. In ba haka ba, wanga duk investment da an kai ni a tawara yi aikin banza ne, saboda haka dole sai an yi da gaske.
Na nemi jan ta bakin gwamnati akan yaushe za a bai waɗannan matasa kayan aiki ko za su iya taimakawa ga samun sauƙin matsalar rashin tsaro, sai dai ban samu amsa wannan tambaya ba, domin duk jami'in da na kira baya iya magana. Wannan matsala ta rashin tsaro dai kusan a iya cewa ta zama kulli gagara kwanta a wasu jihohi na arewacin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.